إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتشي نرانا لتنم بيو قوات الرمضان هجرة منذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة لديه إيدة أشرين ترى wanda yazo daidai da 1 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi dake jihar Borno a garin Maiduguri, a darasin mu na biyu cikin tafsirin surat Yunus, wanda muka tsaya a jiya akan aya ta 37, ko zamu tashi kan aya ta 74 آية 74. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
نعم. الله مدوكين سركي yake cewa ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سنن مكا ايكو من بعده باين النبي نوح مكا ايكو ده رسلا وسمن زنم الى قومهم زوا متاننسو فجاءوهم بالبينات سكا زو مسو ده حجوجي بيننو قررا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل basu kasance waɗanda suke masu yin imani ba da abinda suka riga suka ƙaryata da shi tun a karan farko. Kazalika natbau ala qulubil mu'tadin, haka nan muke rufi a bisa zukatan waɗanda suke masu ƙetare iyaka. Bayan Allah madaukakin sarki ya gama ba mu kissar annabi Nuhu alaihi salam a bisa tsarin da muka ji ta ajiya, a bisa takaita wadda Ubangiji yayi domin buƙatar da ake da ita a wannan sura, ta bayar da wannan kissa ta annabi Nuhu alaihi salam shine don a faɗi irin yanayin hali da yake kansa, ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa a Makka, shine irin halin da annabawa suka kasance a kansa a karan farko. Annabawa sun fuskanci jama'ar su, sun ga ainihin toshewar ainihin basira ta jama'ar su, sun ga kuma dagewa akan kafirci da kuma kokarin yaki da gaskiya. Annabawa sun ga wannan, saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani abu bane bako shi ma yaga irin wannan. Don haka Allah madaukakin sarki ya bada kissar annabi Nuhu domin ya kwantar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama, ya lallashi sahabbansa. Bayan nan sai Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan, bayan annabi Nuhu mun aiko da manzanni. Allah ya aiko da manzanni daban-daban bayan annabi Nuhu alaihi salam, wanda shine farkon manzanni. To bayansa kuma manzanni sun ci gaba da zuwa, Allah ya ci gaba da aiko su. A nan Ubangiji bai faɗi waɗannan manzannin ba, amma a wasu guraren Allah madaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan manzannin da Allah ya ta aikowa bayan annabi Nuhu alaihi salam, kamar irin annabi Nuhu, annabi Hud, annabi Salih, annabi Ibrahim, annabi Lut, annabi Shu'aib da dai sauransu, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul A'raf da kuma cikin suratul Hud wacce za ta zo nan gaba. sannan kuma zai yiwu a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya aiko bayan annabi Nuhu akwai waɗanda ma bai ba mu labarin su ba kamar yanda yake cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayka akwai manzannin da mun riga mun baka labarin su akwai kuma waɗanda ba mu baka labarin su ba wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka saboda haka ba duka ne Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin su ba akwai waɗanda ya bashi labarin su akwai waɗanda bai bashi ba saboda haka rusulan da Allah ya faɗa anan zai yiwu a cikin su ma akwai waɗanda Allah bai faɗa mana a cikin littafin sa alqur'ani ba amma Allah ya aiko su bayan wucewar Annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce rusulan ila qaumihim rusulan ila qaumihim rusul jam'i ne na rasul ana nufin manzanni qaumihim anan akwai abin nan jam'i muqabilul jam' idan akai jam'i muqabilul jam'i kamar kace Allah ya aiko da kowane manzo zuwa ga al'ummar sa kowane manzo zuwa ga al'ummar sa wali kulli ummatin rasul kayar da Allah ya ce wali kulli ummatin wato kowace al'umma tana da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikin ta saboda haka Allah ya aiko da manzanni daban-daban zuwa al'ummomi daban-daban mun ce lokacin Annabi Nuhu alaihi salam al'umma daya ce amma daga baya duniya tana ƙara fadada mutane na ƙara hijira daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa duk kuma sanda wata al'umma ta yi hijira zuwa wani guri za ta kawwana wata al'umma ne da haka duniyar sai ta riga ta fadada to kuma a wancan lokacin duniyar ba kamar yanda take a yanzu bane ta zama kamar alƙarya daya wanda yake Najeriya ya san me yake gudana a China ya san me yake gudana a India ya san me yake gudana a kasashen Turai da sauransu a da can ba haka bane wanda yake Najeriya bai san me yake gudana a abinda yake faruwa a Niger ba ko a Kamar ko a Ghana domin a wancan lokaci babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu haka kowace al'umma tana rayuwa kamar ita kadai ce ba wata tare da ita haka take fahimtar kanta domin ko kula ko da nan da shekara nan shekara 200 baya shekara 200 baya ba a san wata kasa America ba amma yanzu ba wanda bai san akwai America ba saboda an yi ta gano garuruwa da kasashe da wasu al'ummomi da wasu mutane waɗanda da ba a san da su ba sai duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya to kasancewar a wancan lokacin duniyar da ayayyage take a daddatsa take wani bai san da wani ba kowace al'umma tana buƙatar a aika mata da manzanta domin ya mata wa'azi ya sanar da ita shi yasa Allah ya ce ya aika ma kowace al'umma da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir domin mutun almanzo ɗaya a wancan lokacin ba zai iya game duniyar gaba ɗaya ba Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim fajaa'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu qarara wato suka zo musu da mu'jizozi suka zo musu da ayoyi suka zo musu da tsari na rayuwa wanda idan mutum ya kalle shi zai san cewa eh lalle wannan tsarin ba tsari ne na dan adam ba tsari ne na Allah saboda irin abin da yake kunshi a ciki na hikima da hankali da basira da sanin ya kamata kowa ya ganshi ya san tsarin Allah ne sannan ga hujjoji waɗanda suke mu'jizozi ne abubuwa ne wanda suke khawariqul ada wanda annabawa suke nunawa wanda suka wuce hankalin dan adam abinda dan adam bai saba gani ba amma duk da haka Allah yake fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl basu kasance ba masu yin imani da abinda suka riga suka ƙaryata da shi wato wannan shi zai fi baka mamaki ba halin annabi Nuhu da mutanansa ba halin annabi Nuhu da mutanansa a gabanin annabi Nuhu ba a aiko da wani manzo ba amma daga wucewar annabi Nuhu bayan Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi na shekaru masu yawa aka samu ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi Allah ya halaka sauran ya bar waɗannan ƴan kaɗan ɗin su waɗannan ƴan kaɗan ɗin suka zama khala'ifa fil ard suka zama su ne suka maye gurbi a duniya suka ci gaba da raye duniya daga baya abubuwa suka ƙara lalacewa Allah ya ta aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ya zo idan mutanensa ba su gaskata shi ba Allah yana share su ya kawo su to amma duk da haka kowace al'umma ta zo maimakon ta ɗauki darasi daga al'ummar da ta wuce bayan ta sai kuma ta kuma komawa ta fada cikin irin abin da waccan al'umma din ta fada akai kaga wannan shi ya fi ban mamaki
a ce ga abinda zaka dau izina da shi ga abinda zaka dau darasi ka dau aya amma kuma wannan bai amfane ka ba kaga dole ne ya zama abin mamaki kuma cewar ubangiji fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu wannan yana nuna cewa wa'azin an yi ta musu daya bayan daya duk lokacin da manzo yazo ba sau daya zai yi shela ba yace ni manzon Allah ne ga hujojina ga ayoyina ga abinda nazo da shi shikenan yace ya gama bayani a'a zai yi ta musu ne yau da gobe yayi tai ya bi su gidajen su ya bi su gurin tarurrukan su ya bi su a daidaikun su ya bi su a jama'ar su amma duk da haka duk da wannan naci da annabin zai yi da irin wannan maimaita wa'azi da zai yi sai ya kasance ba za su yi imani ba ba ubangiji bane ya halicce su da zuciyar ba za su yi imanin ba ubangiji yana hayyawa wa dan adam damar ya yi imani babu wani dan adam da ake haifa face zuciyarsa a bude take wato takaddun zuciyarsa fariƙal suke babu wani rubutu a ciki ma min mauludin illa yuladu ala alfitra a bisa fitra ake haifar kowa daga baya ne wani datti da wani lalacewa yake shiga zuciya amma asali dan adam Allah ya bashi damar ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza inna hadainahu sabila imma shakiran ko imma kafura فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ubangiji ya bawa dan adam wannan damar ta ya karba ko ya ki karba to idan mutun ya zamana yana wato yana neman gaskiya yana bincike akan gaskiya yana kirdadan gaskiya to ubangiji yakan bude masa hanya sai ya gane gaskiyar sai ya aiki da ita idan mutun kuma ya cika ta'addanci da keta dokokin ubangiji wannan ta'addancin da zai yi kuma sai ya zama wani rufi ne akan zuciyarsa sai ya talillaba zuciyar ya talillaba zuciyar yau da gobe sai ya zama na babu abin da zai shiga zuciyar kuma na ciki ba zai fita ba maraken da ya shiga ba zai fita ba kuma wani mai kyau ba zai shiga ba wannan shine tabi'i da Allah yake cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke tabi'i muke rufe zuciyar zukatan masu ta'adda masu ketare iyaka domin wani zai iya cewa to tunda Allah ya rufe zuciyarsu san menene za a ce sun yi laifi ai Allah ne ya rufe zuciyarsu akwai waɗanda suna da aqidar jabariya wato jabariyanci waɗanda suke ganin duk wani motsin su da faɗi tashin su kawai ubangiji ne yake tursasa su akan wannan don haka shi yake tursasa su su yi abin kirki shi yake tursasa su su yi natsiya suna fadar haka domin a gurin su ba wani dalilin da zai sa a kama su dan sun yi laifi ai al'amuran su a hannun Allah yake sai yadda ya ga dama da su wani ma yace to gashi Allah yace kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin ashe ubangiji shi ya sa su akan hanyar ba su suka zaba hanyar ba amma da zai tsaya ya dubi ayar zai ga ubangiji yace ala qulubil mu'tadin yace ala qulubin nasi ba kaga ashe kenan sai wasu waɗanda suke yan ta'adda masu laifi su Allah yake rufe zuciyarta su kamar yadda Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suka zama suna tsoruta suna aikatawa na laifi yau da gobe rana ala qulubihim ya rufe zuciyar su ya yi tsatsa akan zuciyar su don haka ya rufe zuciyar shi yasa zunubi har kullun jawo wani zunubin yake a duk sanda mutun yayi zunubi bai tuba ba to wannan zunubin yana daga cikin mummunar ukubar da zai gamu da ita tun a nan duniya wannan zunubin kuma ya jawo masa wani in yayi na biyu kuma na biyu ya jawo na uku ya jawo na hudu haka zunubin zai yi ta hawa ba daya bayan daya har ya zo ya rufe zuciyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa duk lokacin da yayi saban Allah sai ayi ainihin dugo baki akan zuciyarsa idan ya kuma yi sai a kuma yin wani dugon baki akan zuciyarsa idan ya kuma yi sai a kuma sanya wani dugo baki akan zuciyarsa saboda haka hatta yusbihu qalbuhu aswada mirbadan kalkuzi mujakhiyan yace har zuciyarsa ta zama bakakirin kalkuzi mujakhiyan kamar ka dauki kofi ka kifashi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ba zai san meye alheri ba meye abin da yake na kirki yayi ba kuma zai san na tsiya ya bar shi ba yadda ka san kofin da aka kifa shi ruwa ba zai shiga ciki ya zauna ba na ciki kuma ba zai zauna ba zai zube in za ka dau kofi ka kifa shi sama ya koma ƙasa ka sa shi a cikin teku ka dago shi me zai fito da shi ba zai fito da komai ba to haka zuciyar mai saban Allah take yau da gobe yau da gobe yau da gobe shi yasa ake cewa mutun ya gujewa hatta gurin da ake saban Allah kakkaje Allah yake la taqrabu zina la taqrabu al fawahish kan ma kaje kusa da gurin domin tun kana ganin abin kana kyankami idan ka baya so ya gani yau da gobe sai idan kuma ya saba to tun kuma zuciyar tana kyankami yau da gobe sai kaji kuma zuciyar ma ta daina kyamar abu to fa da zarar zuciya ta daina kyamar abu to wata rana mutum zai samu kanshi tsundum a cikin abu shi yasa aka ce kan ma kaje kusa da abu wannan shine rigakafi rigakafi na saban Allah kada kaje kusa da gurin ake dan yau da gobe in kana zuwa kusa da abin to zaka samu kanka ka dulmiya a ciki to shine nan Allah madaukakin sarki ke cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin duk masu tsoran masu saban Allah haka ubangiji yake rufe zuciyarsu wa qalu qulubuna ghul bal taba Allahu alaiha bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun sun ce wai zukatan su ne a rufe saboda haka ba za su ji wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba Allah ya ce a'a Allah ne ya la'ance su ya nesanta su daga rahama saboda kafircinsu saboda kafircin da suke yi wannan kafircin sai ya jawo Allah ya nesanta su daga duk abin da yake rahama ne Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahu haka muke jujjuya wato zukatan su daga nan su saboda kasancewar ba su yi imani da shi ba karan farko to sai Allah ya dinga jujjuya zuciyar shi yasa bawa kullun abinda yake fata abinda bawa yake fata shine ubangiji ya tsayar da zuciyarsa akan gaskiya ya tabbatar da zuciyarsa akan gaskiya ta Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ka tabbatar da zuciyarmu akan gaskiya domin al qulubu bi yadir rahman yuqallibuha kayfa sha duk zukatanmu a hannun ubangiji suke yana jujjuya ta yadda su to duk lokacin da mutun ya kama hanyar Allah to sai kuma ubangiji ya buda masa yayi ta ganin abubuwan alkhair alhasanatu min thawabil hasanati alhasanatu ba'daha to kaga kai aikin kwarai to wannan aikin kwaran shi kuma zai haifar maka da wani aikin kwarai din wannan shine sunnar ubangiji walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqima da sun yi aiki da abin da muke faɗa musu ake musu umarni da shi da ya zama masa alkhairi kuma ya zama musu dalilin kafewar zuciyarsu tsayawar zuciyarsu akan gaskiya idan la'atainahum min ladunna ajran 'azima da sun yi haka kuwa da mun ba su lada gwaggwaba daga wajenmu wala hadainahum siratan mustaqima da kuma mun nuna musu hanya ta farki madaidaici shi yasa kullun addu'an mu kenan a sallah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kada ka ji cewa kai ka shiriya don haka baka bukatar sabuwar shiriya a'a kullun dan adam cikin bukatar shiriya yake domin fafutuka ce tsakanin runduna ta ubangiji da runduna ta shaidan yadda mala'iku suke kokarin su sanya san alkhairi a zukata haka nan su ma shaidanu suke kokarin su farauci waɗannan zukata saboda ka dan adam a tsakankanin waɗannan abubuwa biyu yake don haka kullun kokari yake ubangiji ya taimaka masa to mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan yanayi na roƙon Allah ya taimaka masa ya gane gaskiya ya aiki da ita wannan shine ya taka matakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaji cewa kana buƙatar taimakon ubangiji a cikin dukkan komai hatta bautar Allah da kake kana buƙatar ubangiji ya taimaka maka akan wannan bautar Allah din da kake baka jin cewa kai bautar da kake yi din nan kai kake wa kanka a baka da minna da zaka ga ya ubangiji yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman sauraka ubangiji shike da minna akan ka kullun shi kake kokari ya kara shiryar da kai ta farki madaidaici Allah ce kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufe zukatan waɗanda suke al-mu'tadin masu ketare iyakoki sannan Allah ce summa ba'athna
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
نعم Allah madaukakin sarki sai ya nade mana duk tazarar da take tsakanin waɗancan manzanni ko tsakanin Nuhu da Annabi Musa. Ubangiji ya nade tazarar yace thumma ba'athna min ba'dihi rusulan, baka duk baka labarin manzannin ba, sai aka dai nuna maka cewa sun ƙaryata annaba wanda Allah ya aiko, kuma Ubangiji madaukakin sarki yayi dabi akan zuciyarsu, wanda ƙarshe al'amarin su ya kasance halakarwa ne. Sai Ubangiji ya gangaro zuwa ga kissar Annabi Musa, domin anan Ubangiji yana so ne ya baka labarin manya-manyan annabawa da aka yi da kuma yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu. Don haka sai aka nade maka tazarar da take tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Musa alaihi salam, sai kuma aka da fado kissar Annabi Musa alaihi salam. Kissar Annabi Musa alaihi salam za mu ga ta yi ta maimaituwa a cikin Alkur'ani gurare daban-daban, kusan babu wani annabi da aka maimaita kissarsa a cikin Alkur'ani kamar yadda aka maimaita kissar Annabi Musa alaihi salam. Saboda akwai tashabuhi, akwai kamanceceniya mai karfi tsakanin Annabi Musa alaihi salam da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ta yadda Annabi Musa alaihi salam risalarsa ita ce farkon risala wacce ta zo da nizam, tsari na rayuwa kaco kam dungurungum sauran risalar da aka yi. Annabawa duk da suka zo da manzanni a baya sukan zo su yi kira mutanensu zuwa ga tauhidi, sukan zo su kira mutanensu su bar shirka, sukan zo su gyara musu wasu mu'amaloli da ba su da kyau. Sai lokacin da Annabi Musa alaihi salam da ya zo ya samu wata gwamnati ce wacce take tsaye da kafafuwanta, wacce ta cika duniya da jabaruti a wannan lokaci, ta cika duniya da ta'addanci da zalunci da keta alfarmar bil adama. Saboda haka Annabi Musa ya zo da tsarin da zai kawar da wannan gwamnatin ne gaba daya domin a shimfiɗa gwamnatin Allah. Kaga ashe kenan risalar da ya zo da ita irin risalar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Saboda haka Annabi Musa alaihi salam Allah ya ware ambatan bi'isarsa a nan, ya ware ambatanta bayan da ya ce ya aiko manzanni, wanda Annabi Musa ya shiga cikin manzannin, amma kuma Ubangiji ya sake waro shi da Annabi Harun ya ambace su domin kasancewar bi'isarsa ta kasance inqilaban azima, juyi ne babba wanda aka samu, canji ne babba da aka samu a tarihin shari'o'i da kafa dokoki a duniya. Dokar da ba dan adam ne ya tsara ta ba, Allah madaukakin sarki shine ya tsara ta. Kuma Annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi domin a zo a kafa wata al'umma mai zaman kanta, domin a zo a raya addinin da ya riga ya mutu, shine addinin da annabawa da suka gabace shi suka zo da shi. Ya zo domin ya kawo gyara ga aqida wacce ita ma ta lalace, ya zo ya kawo gyara ga mu'amaloli waɗanda suka lalace, ya zo da dukkan abinda al'umma take bukata domin ta rayu. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ambace shi, ya ware shi da ambato bayan ya ambaci manzanni a dunkule, yace thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna, sannan sai muka aiko da Musa da Haruna min ba'dihim bayan waɗannan manzanni da suka wuce. Allah ya aiko Musa, ya aiko Haruna. Annabi Musa shine wanda yake dauke da risala ta asali, Annabi Haruna kuma mai mara masa baya. Waj'alli waziran min ahli Haruna, kamar da yace a bani wani waziri wanda zai mara mun baya ya taya ni wannan aiki, domin aiki ne gagarumi. Fuskantar gwamnatin Fir'auna a wannan lokaci aiki ne babba, ce to yana buƙatar wani waziri da zai mara masa baya cikin danginsa. Wanda daga baya Allah yake cakar uti ta su'laka ya Musa, an baka abin da kake so, an baka roƙon da kake, addu'a da kai an karɓa. Ubangiji ya ce wa Annabi Musa da shi da Annabi Harun su je, idhaba ila Fir'aun, ku je gurin Fir'auna, ku duka biyun Allah madaukakin sarki ya aiko ku, ku je ku sami Fir'auna. Ce ila Fir'auna wa mala'ihi, zuwa ga Fir'auna da kuma mala'ihi ɗan tawagarsa, manyan gari waɗanda suke su ne masu faɗa aji, dattijan gari. Duk inda ka ji kalmar mala'u to tana nufin waɗanda suke manya masu cika ido da haibarsu. Kalmar mala a yamla'una uyunan nas min alhaiba, haibarsu tana cika idon mutane, kowa tsoronsu yake ji. suke fada a ji suke hanawa a bari to galibi duk yadda shugaba ya kai ga jabaruti ba zai iya mulki ba sai da irin waɗannan sai ya samu hadin kan manyan gari shi yasa wani lokaci in kaga ana barna wani yana yin ta'asa yadda ya ga dama to babu shakka da hadin bakin manyan gari idan suka so ya daina sai ya daina tilas ko ya ki ko ya so saboda haka fir'auna shi kadai ba zai iya mulki ba sai da waɗannan mala'u din shi yasa ko da yaushe su ne ma masu ba su shawara su ne masu cewa yi kaza bar kaza yi kaza Musa din nan yazo ne li yufsida fil ardi wa yadhraka wa alihatak yazo ne dan ya barna a bayan kasa dan ya kyale bautarka kai da allolin da ake bautawa tare da kai don haka su ne ko da yaushe a gindin fir'auna su suke dora shi akan hanya shi yasa Allah ya ce ya aika annabi Musa zuwa ga fir'auna sai ya ce wa mala'i da waɗannan ɗan kanzagin nasa bi ayatina da ayoyinmu ya je musu da ayoyi na karantawa shine at-taura ya zo musu kuma da ayoyi na mu'jiza Allah ya bashi ayar ya sanya hannunsa cikin riga ya fito yana haske kamar cocila ya bashi sandarsa wacce take rikida ta zama ainihin miciji duk waɗannan ayoyi ne Ubangiji ya bawa annabi Musa alaihi salam ya bashi tisa ayatin bayyinat ayoyi tara bayyanannu waɗanda Ubangiji ya faɗi wasu daga ciki a cikin suratul araf Allah ya ce fastakbaru amma sai fir'auna da shi da mutanansa sai suka yi girman kai fastakbaru wa kanu qauman mujrimin suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin wannan jumla ce ta'liliya wato daman sun kasance mutane ne mujrimai mutane ne masu manya-manyan laifuffuka domin al-ijram shine babban laifi ba kankani ba laifi na kisa na azabtarwa laifi na da'awar uluhiyya yace shi Allah ne shi ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi to kuma duk akan wannan ake yabin sa Allah yace wa kanu qauman mujrimin sun kasance mutane ne masu manyan laifuka shi yasa ba za su karbi da'awar annabi Musa alaihi salam Allah yace
falamma ja'ahumul haqq min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin
falamma ja'ahumul haqq min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin ya inda gaskiya ta zo musu daga wajen mu kun ga anan ubangiji duk ya nada kissar annabi Musa alaihi salam wajen haihuwarsa da ya har ya shiga gidan fir'auna da ya bar masar har ya tafi madiyan da ya je ya dawo irin wannan duk kissar ubangiji ya nade ta anan bai fade ta ba domin abinda ake so a gaya maka anan shine yadda kafirai suke fada da gaskiya suke togewa akan fada da gaskiya da kin yin imani da Allah kuma da ƙarshe Allah ya halaka su wannan ita ce bukatar da ake so ka sani anan shi yasa ba sai an baka labaran rukan da ba su yanzu ake bukatar ka san su ba anan shi yasa ubangiji duk sai ya nade wannan yaya annabi Musa ya taso har ya kai ga wannan mataki sai ga shi ta tsaham har ya zo wa fir'auna da 'yan fadansa ya zo musu da gaskiya Allah ce falamma ja'ahumul haqq min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu anan ubangiji ya ce min indina dan ya nuna maka girman laifin fir'auna gaskiyar daga wajen Allah take ba daga wajen annabi Musa take ba annabi Musa turo shi akai saboda haka ma ba a ce yayin da annabi Musa ya zo ba sai aka ce yayin da gaskiyar ta zo domin shi dan rakiya ne an hado shi da gaskiyar ne aka ce ya rakota su zo zuwa ga fir'auna da shi da mutanansa saboda haka abinda annabi Musa ya zo da shi sako ne daga Allah Allah ya ce min indina daga wajen mu sakon yake ya faɗa haka domin ka ƙara fahimtar irin girman laifin fir'auna da mutanansa kamar yadda alqur'ani zai faɗa ce yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu qalu inna hadha la sihrun mubin suka ce lalle wannan sihiri ne kuma mabayyani kaga wannan shi zai nuna maka munin laifin su Allah ya ce gaskiya ce kuma daga wajensa take su kuma sun kirawo ta sihiri a wancan lokaci da annabi Musa alaihi salam ya bayyana a Masar babu abin da yake ci a cikin Misrawa irin sihiri in mutum yana so ya zama babban mutum fada ta matso da shi kurkusa sai ya zama babban mai sihiri idan ya zama babban mai sihiri to wannan shi ake damawa da shi don haka da annabi Musa ya zo ya nuna musu ayoyinsa ayoyin da Ubangiji ya turo shi da su suka ga mu'jizozin annabi Musa sai suka ce matsafi ne kawai wani ƙwararren matsafi ne ya zo garin amma ba maganar wani annabi da Allah ya turo da wata shirya ba matsafi ne kuma abin da yake so shine kawai ya nuna wa mutane ya fi kowa ya kwace wa mutane matsayinsu haka sai suka jefe shi da sihiri kaga irin wannan shi aka jefa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wanda yake nuna maka duk waɗannan mutane a kowane lokaci a kowane zamani duk irin tunaninsu ɗaya abinda aka jefi annabi Musa da shi tun a zamaninsa bayan shekara ɗaruruwa shi Qurayshawa suka maimaita waɗancan banu Isra'ila ne waɗannan kuma Larabawa ne abinda banu Isra'ila suka ga annabi Musa haka nan Qurayshawa su ma suka gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa abinda ya zo da shi sihiri ne kuma mabayyani kamar yadda farkon surar ta gaya mana to idan sihiri ne annabi Musa alaihi salam ya zo da shi haƙiƙa su sun fi kowa sanin menene sihiri tun da su suka fi kowa ƙwarewa a kan sihiri duk sanda kake sana'a ka ƙware a kan sana'a da ka ga wanda ya iya sana'a ka za ka gane baya buƙatar ma sai wani ya gaya maka cewa wannan ya iya sana'ar ka ce kai ƙwararre ne a kanta kana gani ka san wannan ya iya abin nan da yake shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa sun san ƙarya suke yi cewa annabi Musa sihiri yake sun san ƙarya suke yi wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha sun yi jayayya da gaskiyar da annabi Musa ya zo musu suka nuna ba su yarda da ita ba suka ƙaryata ta wastaiqanatha anfusuhum amma zukatan suna da yaƙinin cewa gaskiya yake faɗa kawai ba za su fito ne su sadu da ba amma sun san abin da yake yi ba irin nasu ba ne domin sihirinsu duk rufa'ido ne dabaru ne ƴan dabaru ne da rufa'ido da saddabaru abinda shi kuma annabi Musa ya zo da shi haƙiƙa ce min al-haƙa'iq babu batun a ce da shi shi ma yau dabaru yake mai sihiri da ya ga sihiri zai san cewa abin nan ga yadda yake ba haka yake ba da ga yadda yake na hakikanin sa kawai rufa'ida aka yi wa mutane to shi yasa annabi Musa alaihi salam yayi mamakin wannan magana da suka gaya masa tunda ya kamata a ce su suka fi kowa bambance tsakanin sihiri da abin da ba sihiri ba shi yasa sai yake cewa
qala musa ataquluna lil haqq لما جاءكم أسحرون هذا ولا يفلح الساحرون
النبي موسى يكتب أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحر أتقولون للحق لما جاءكم ينزلون ونما جنر ذاك لنغا فتاه دنغنا دقستيا عند تذوبوا wannan kuma abin da za ku faɗa kenan gaskiya ta zo muku ku ce inna hadha la sihru mubin ku ce wai sihiri ne mabayyani kaga dole yayi mamaki a sihrun hadha yanzu wannan sihiri ne wannan maganar annabi Musa ce ba wai hikayar maganar su yake yi ba domin su ba tambaya suka yi ba su ba cewa suka yi a sihrun hadha ba ballantana Musa ya ce ataquluna laqila ma za ku a sihrun hadha yana nufin maganar su a'a su sun yi jazmu ne sun tabbatar cewa kawai sihiri ne domin cewa suka inna haza la sihrun mubin lalle wannan sihiri ne kawai kake yi sai ki ataquluna lil haqqi lamma ja'akum an yi hazfin maf'ul din ai ataquluna lil haqqi lamma ja'akum ma taqulun ta ku rika fadar irin wannan magana game da gaskiya bayan ta zo muku su sun kirawo shi mai sihiri sai ya gaya musu abin da ya zo musu da shi gaskiya ne kuma bai kamata su faɗi cewa gaskiya sihiri ba ce sai ya ce a sihirun haza yanzu wannan sihiri ne wannan istifham ne inkari yana nuna inkarinsa da bakin cikin wannan magana da suke yi a duk lokacin da kaga mutumin da kake ja'in ja da shi akan wata magana yana baka hujjar sa da sigar tambaya to ya yadda da kansa ya yadda da kansa domin ya san ansan da zai zaka bayar irin wacce yake so ce ba ka da damar ka faɗi ansan da ta saba ta shi shi asihrun hadha ba za su iya cewa ba sihiri bane ba za su iya cewa sihiri bane shi yasa sai yace wanzu wannan sihiri ne wato idan mutun ya ji kai masa irin wannan kuma ya san bai da gaskiya to dandanan ya furi suna sama da ka tsaya kana ja'in ja da shi ko sayan abu kaje ka san kan abin nan a ce radio ce kaje saya a kasuwa ka san kan radio ka san original din ka san kuma yar jabu din wani sai dauko yar jabu din sai yace wannan ai ita ce original din kai kuma ka san watakila sana'ar kace ka dade kana yi kana kallon sai suka ce yanzu wannan ce original din yana jin wannan tambayar ya san kasan zai fara ce a to da Allah ya hakuri na ita ma dai yin wannan tana da kyau to kaga bai ce da su ba ba sihiri bane sai ya mayar musu da ansa da sigar tambaya asihrun hadha yanzu ku kuwa kalli wannan abin da nazo da ci ku ce sihiri ne shi wala yuflihu as-sahirun masu sihiri ba sa samun rabo ba sa cin nasara duk masihirci baya cin nasara wala yuflihu as-sahiru haythu ata ta inda duk ya bullo mai sihiri ba zai ci nasara ba domin abin da yake zuwa da shi takhayyulat ne ba gaskiya bane duk abin da zai zo ya nuna akwai ranar da ramin ƙarya zai kure akwai ranar da tusa za ta kure wa godari sauraka babu ta yadda za a yi mai sihiri ya ci nasara idan har abin da nake faɗa sihiri ne to wata rana za ku gane sihirin ne ko ba sihirin ba ne domin mai sihiri kuma zai yi nasara ba a ƙarshen al'amari kuma waye yi nasara annabi Musa alaihi salam shi ya yi nasara mai sihiri kuma ba zai yi nasara ba ya ci gaba da ce musu
ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لهما الكبرياء في الأرض وما نحن لهما مؤمنين
to kun ga wannan shi zai kara nuna muku cewa sun san ƙarya suke domin sun bar magana sihiri kuma sun shiga wata magana sabuwa duk sanda kake takaddama da mutum ya kaga yana tsalla-tsalla da an ɗauko magana ba a kai ƙarshenta ba ya sake ta ya lalubo wata to alamun maƙaryaci ne ba ya da madafa bai san me zai faɗa in ba maƙaryaci ba ne duk magana aka ɗauko ta sai an ga ƙarshenta ba ya ce da su ba asihirun haza ai sai su ba shi ansa su ce masa eh sihirin ne amma sai suka saki wannan layin sai suka shigo wani layi na su ziga wawaye layin ziga wawaye tunda ba a da hujjar da za a bayar bara kuma a ziga wawayen gari su yi hauka sai suka ce da shi halu a ji'tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana to shin ka zo ne domin ka kawar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai kaga anan zai za su ziga wawaye wato zagin iyayenmu da kakanninmu ka zo kai kenan wato abinda muke kai ba bata ne iyayenmu kenan batattu ne kakanninmu batattu ne kaga jahili sai ya ce a ba mu yadda ba wallahi ba mu yadda ba shi kenan sai a shiga hauka kaga wannan ai ba hujja bace ba a hujja cewa babana yana yi kakana yana yi na tashi naga ana yi ba a hujja da wannan in kaga mutum yana hujja da wannan to ya rasa me zai ce ne amma mutumin da zai ke da hujja dole sai ya kawo hujjarsa amma ya ce a ya dade yana yi dadewa ai ba ta sa abu ya zama ƙarya ta zama gaskiya dan an dade akan ta ba zai yiwu ba inda dadewa na mai da ƙarya ta zama gaskiya da iblis ya fi kowa gaskiya ne a cikin mu akwai wanda ya fi iblis dadewa amma yana nan makaryacin sa saboda haka cewa an dade ana abu ba shi ke nuna cewa abin nan da ake kansa na gaskiya bane don haka duk sanda mutum zai yi hujja da iyaye ko da kakanni akan abin da yake yi na rashin gaskiya, akan abin da yake yi na ƙarya, to yana nuna cewa ba shi da kuma wani dalili da zai faɗa. Inda yana da dalili da zai faɗa, ba zai yi wannan ba. Sannan sai suka ci gaba da cewa wata kunu lakum al-kibriya'u fil ard, wato mu bar abin da iyayenmu suke kai, ko kuma ku zama kuke da shugabanci a doron ƙasa. Wato kenan abu biyu ne ba za su bar mu yadda da ku ba. Na farko, in mun yadda da ku kenan mun bar abin da iyayenmu suke kai. Sannan kuma in mun yi imani da ku, kai Annabi Musa da ɗan uwanka Haruna, za ku zama ku ne shugabanninmu, tunda ku kuka zo da addinin kun fi sani shi. Idan tsare-tsaren siyasan nema da yadda za a shugabanci jama'a, ko za ku gaya mana ya za a yi. To kenan kun zama ku ne shugabanni, mu mun zama masu bi kenan. Kun ga abu bi kenan su suka hana su su yi imani. Yanzu ba maganar cewa sihiri Annabi Musa ya zo da shi ake ba, a maganar cewa ya zo ya saba wa kakanni da iyaye da kakanni. Sannan kuma abin nan da ya zo da shi zai karya musu suna su shugabancin da girman da suke da shi, zai zama shi ke da girma. To bin iyaye da riko da abin da suke kai kashi-kashi biyu ne. Akwai sanda za ka riƙe kan abin da iyayenka suke kai, idan ya kasance gaskiya ne. Iyayenka suna kan gaskiya, kai ma ka kasance a kan wannan. Wannan yana da kyau. Al-Qur'ani ya nuna mana wannan lokacin da Allah yake cewa am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kaga suka ce za su bautawa abin da yake bautawa, za su bautawa abin da iyayensa suke bautawa, Ibrahim da Ishaq da Isma'il da Ishaq. Kaga anan saboda abin da yake bautawa shine gaskiya, abin da iyayensa suke bautawa duk annabawa ne, abin da suke bautawa gaskiya ne. Saboda haka anan sai suka yi koyi, sai suka nuna riƙon su ga abin da iyayensu suke kai. Haka nan Annabi Yusuf alaihi salam shi ma yana cewa wattaba'tu millata aba'i Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun wattaba'tu millata aba'i. Yake cewa na bi hanya addinin iyayena. Suwaye iyayensa? Iyayensa annabawa ne. Karewar nagarta kenan mutum ya zama annabi, ya zama mursali, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Sannan kuma ya faɗi hanyar iyayen nasa. Don kaza iyayensa kawai dan suna Ibrahim da Ishaq da Yaqub, shi yasa yake bin su? A'a, saboda suna kan addini wanda yake babu shirka. Ma kana lana an nushrika billahi min shay, bai yiwa mu haɗa Allah da wani. Saboda haka idan iyayen mutum suna kan hanyar ƙwarai, yana da kyau ya riƙe wannan tafarkin nasu. Ba don wani abu ba, saboda abin da suke kai ɗin gaskiya ne. Amma idan aka zo maganar hujja, to sai kuma ya kawo hujja, ce abin da muke yi ɗin nan ga hujjarsa, ga hujjarsa, ga hujjarsa. Abin da babana yake yi ga hujjarsa Al-Qur'ani, ga hujjarsa hadisi. Ba ya ci gaba da cewa babana babana ba. A'a, waɗannan ma annabawa ne. Annabawa su suke zuwa da risala ɗin daga Ubangiji. Amma kai ko da babanka mutumin kirki ne, ka riƙe abin da babanka yake kai, ba kuma da babanka za ka yi mana hujja ba. In aka ci tsaye ka, abokin husuma yana husuma da kai, ba kuma ci gaba za ka yi da cewa to fa ni ai babana haka yace in yi ba. A'a, tunda ba annabi bane babanka, sai ka faɗi hujjarka, kuma sai ka danganta abin zuwa ga annabi. To haka ake yi. Waɗancan dukkaninsu in kula annabawa ne babanninsu. Saboda haka za su iya kawo su a matsayin hujja. Wanda kuma bai kawo abin da yake kai ba, ko da ubansa yana mutumin kirki ne, kawai kasancewar babansa mutumin kirki ba shi zai sa kuma ya yi ta hujja da babansa ba. To sai kuma ruko da iyaye, wanda yawanci shi ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zarga, waɗanda za su riƙe iyayensu ba bisa gaskiya ba, waɗanda za su ga gaskiya su yi yaƙi da ita, su ce ba za su bi ta ba saboda iyayensu ba a kanta suke ba. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لوكا تندلو أكا تشيد سوء تزوكوا بأبن دا الله يسوكر ku zo ku bi abinda Allah ya saukar sai suke bal tattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mu dai zamu bi abinda muka samu iyayenmu akai. Allah ci awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, ko da iyayensu ba sa fahimtar komai, ba sa shiriya. Wato ashe kenan zaka bi iyayenka lokacin da babanka yake kan abinda hankali zai karba, yake kan abinda yake shiriya ne, amma ka bi shi akan abinda hankali ba zai karba ba, ka bi shi akan abinda ba shiriya ba, wanda ai shine yake nuna wato tumasanci da dabbanci. A har kullun shi mai takalidi irin wanda zai makalkalewa iyayensa yace shi abinda suke yi shi zai yi koda bai da kyau, yana so ya hutar da kansa ne. Wato babu mai san jiki mai ainihin wanda yake sahorami irin mai takalidi, mutum ne wanda baya son ya aiwata kwakwalwarsa, baya so ya aiwata basirarsa, baya so ya binciki, hutawa yake so. Domin idan aka ce da shi ya kawo hujja, in yana buƙatar hujjan nan sai ya yi karatu, sai ya aiwatar da kwakwalwarsa, sai ya yi bincike, shi kuma baya son wanda ya fi so ya ci abin a bagwas, kaga ba zai sai kawai ya yi hujja da babansa, ce kaga ni haka na ga babana yana yi, kaga ba ya hutar da kansa. Sannan kuma galibi wanda zaka ga yana hujja da iyaye akan abin da yake koda ba gaskiya bane, zaka samu mai sanya bi son zuciyarsa, yana so ya raba kansa da dukkan wasu koyot, wani abu da zai dabaibaye shi, ya dauki abin kawai ya jefa akan mahaifinsa ko iyayensa. Idan har yace shi wannan abin gamsuwarsa ce, yaddarsa ce zai bi, ai zai buƙaci a ce to me dalilin ka, me yasa za ka yi kaza, wannan zai buƙaci ya yi bincike. To amma in yace a wannan hanyar babansa ce, in ka damu ka je ka samu babansa, shi wannan baya gabansa, kaga hutu yake so, baya son ya wahalar da kansa. To haka nan Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a gurare daban-daban irin wannan hujja da masu kin gaskiya masu faɗa da ita suke bayarwa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, idan aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar alqur'ani kenan, ku bi manzon Allah, sai su ce a hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, abinda muka samu iyayenmu akai ya ishe mu. Amma law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an, koda ko iyayensu ba su san komai ba, jahilai ne, wala yahtadun, koda ba a bisa shari'a suke ba, sai ku ce za ku bi su akan wannan. To kaga wannan shi yake nuna maka lokacin da ya kasance da ilimi da shari'a, to ba za ka samu irin wannan ba. Idan akwai ilimi da shari'a, to ba za ka samu kuma at-taqlidu lil aba' ba. Idan babu ilimi babu shari'a, to shine kuma ake komawa ana cewa mai aka samu iyaye akai. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha, lokacin da suka yi wata aika wata alfasha, sai su ce ai haka muka samu iyayenmu suna yi, kai Allah ne ma ya ce mu yi. A cikin suratul anbiya haka mutanen annabi Ibrahim ya shafa ma da su, walaqad ataina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. النبي إبراهيم لو كنت يزوج سامو تانسا يتشيل سو ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال أنهم قما كان لكوك سسكا فكي بوتا مسلم مين لكم وقال أنهم سيسو كتشي وجدنا آباءنا لها عابدين مودا ممن سامو إياه مسلم وأنهم سكي بوتا yace to ku da iyayen naku duk batattu ne, ku da iyayen naku duk akan batar suke. Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu, a wani guri kenan kace ai haka suka samu iyayensu suna yi, saboda haka wannan ita ce hujjar su, kamar yadda Allah yake cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun, mun samu iyayenmu akan wani abu, saboda haka zamu tafi a bisa tafarkin da suka tafi akai, zamu mutu akan abin da suka mutu akai. To galibi wannan takalidi shi yake hana mutum ya yi aiki da kwakwalwarsa, ya hana mutumin da yake bisa kafirci ya bar kafircin sai ya dawo musulunci, ya hana mutumin da yake kan bid'a ya bar bid'a sai ya dawo sunna, ya hana mutumin da yake kan wani ra'ayi gurbatacce ya saki ra'ayinsa ya dawo kan gaskiya. galibi wannan taqlidi shi yake jawo haka. Taqlidi a duk inda yake to yana dakushe al'umma ne, yana dakushe al'umma. Ana so al'umma ta kasance al'umma ce wacce take aiwatar da tunaninta da kwakwalwarta, ba kawai ta bi inna rududu ba, ta ga kawai ina mutane suka bazama tun shi ma ya bazama ya bi su, a'a yayi aiki da hankalinsa. Abin nan ana yi amma menene hujjar da ta sa ake yi, menene dalilin da ya sa ake yi? Anya abin nan kawai dan mun tashi muna yi sai mu ci gaba da yi? To galibi rashin aiki da kwakwalwa irin wannan aiki shike jawowa kaga cewa mutane sun yi ta ci baya, tunanin su baya ci gaba domin ba su aiwatar da shi. Kun san tunani na dan adam kamar sauran gabbai ne, kwakwalwa ta dan adam kamar sauran gabbai ne. Yadda ka san mutumin da baya motsa jikinsa, gabbansa za su yi nauyi, dan haka da ya dan yi tafiya kadan sai ka je na haki, baya motsa jikinsa. To haka nan kwakwalwar da ba a aiwatar da ita daskarewa take, ba za ta yi amfani ba. Kuma duk lokacin da ya zama na kana aiki da kwakwalwarka yau da gobe, to kuma haɓaka ta kake yi, ƙaruwa take yi, kana haɓaka ta ne, kana ƙarfafa ta ne. To yasa lokacin da za ka fara mutumin da bai taɓa hadda ta Alƙur'ani ba ko wani abu, in ya zo ya fara zai ji da wahala, da kyar yake kai aya uku huɗu, amma yau da gobe kuma sai ka ta kwakwalwar na saki. Haka ne? Sai ga kwakwalwar na saki, in yana yin rabin shafi sai ka ga ya daina shafi ɗaya, sai ga ya kawo biyu, sai ga ya kai uku, sai ga ya kai huɗu ma, saboda kwakwalwar samun training take yi. Shi yasa Imam Sha'abi ya ce lokacin da ya fara haddar ilimi na hadisi ji yake yi kamar ana sa shi ya hau wani wawan keken dutse, haka yake jin wahala. Amma kafin ka ce me, sai gashi kwakwalwarsa ta zama kamar wani wawa keken rafi, duk abin da aka jefa sai ya haɗe. Saboda haka yace shi tunda yake bai taɓa rubuta baki a cikin fari ba, kana bai taɓa sa ta wada ya rubutu ba, duk abin da ya shiga kwakwalwarsa ya shiga kenan, kuma ya haɗe shi. To haka kwakwalwa take in ana aiwatar da ita yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe. To taqalidi yana kashe wannan, shi yasa duk al'ummar da take da taqalidi ba za ka same ta mubdi'a ba. Hatta a harkar rayuwar duniya, idan kuka ce sai na wasu za ku kwaikwaya, to ku ba za ku ci gaba ba. Mutanen Japan ba sai da suka kulle ƙasarsu ba, sai a kankin kansu suke dogara, ba shi yasa suka ci gaba ba. To haka duk al'umma, ka duba duk ƙasashen nan da suke ƙere-ƙere, za ka samu kowace al'umma da kanta da yarenta da fahimtarta take ci gaba. Mutanen China da Chinancinsu suke komai, mutanen Faransa da Faransancinsu suke komai, mutanen Koriya da yarensu suke komai. Saboda sun ce ba za su kwaikwayi na wani ba, su ma da nasu. Mutanen Rasha, duk wannan gugurmayar da aka yi na alharbul barida tsakanin Amerika da Rasha, ai Rasha ba da turanci take, harkar da yarensu turancin Rasha take amfani, komai har yanzu kuma. To haka al'umma in tana so ta ci gaba, sai ta yanta kwakwalwarta daga ainihin wato taqalidi, riƙe ra'ayin wani a ce sai shi ko a mutu. Idan aka yi wannan to ba za a ci gaba ba. Ku duba malamanmu na farko irin yadda suka bar ilimi mai yawa. Malamanmu na farko sun bar ilimi mai yawa saboda a wancan lokacin kowa bincike yake, kowa nazari yake, kowa nema yake. Mutum baya riƙe shehi ɗaya, duk inda ya shiga ya ga mai ilimi to shehinsa ne, baya riƙe shehi da yawo suke yi, alfahari suke da yawan shehunansu. Amma a ce a ka riƙe shehi ɗaya, ba ma ka ziyarta wani shehi, in ka ziyarta kai ma saɓo, haka wannan kashe ka za a yi. A ce da kai ka zama a gaban shehinka kamar gawa, kamar gawa a gaban mai wankanta, haka sai inda aka juya ta. A ce da kai in ka ga shehinka ya yi kuskure, kada ka ce kanzil, ko mai ka ga yana yi ka sallama ka saluda. To kaga an ce kwakwalwarka gaba ɗaya ta mutu, kar ta yi amfani. To shi yasa ita tafiyar sunna da karantarwar sunna raya kwakwalwa take, domin ana ba wa kowa damar ya tsaya ya yi tunani, ya yi karatu, ya yi ilimi, ya yi nazari, ya buɗe littafi ya karanta, shi ma ya gane abinda ake karantar da mutane kenan. Sau haka da suka kasa samun abinda za su yi masa hujja da shi, sai suka ce ka zo don ka raba mu da abinda iyayenmu suke kai. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض كما يزم كوكو كي ده جرما كوكو كي ده مطعي أدولان أسا شما وانا ينا رجتكين أبين ده هنا سكر برجتكيا زمانا إذن سنية ددى النبي موسى النبي ني شيدى النبي هارونا تو كينا سولي شو غبني سو أم قاتي بس شو غبنشن domin shugabancin su ya ginu ne akan abin da iyayensu suka taso akai to idan har annabi Musa ya zo da abin da ya saba na iyayensu suka bi su to sun saki shugabancin da iyayensu suka gina su akai kenan to haka duk masu fada da gaskiya zaka samu wannan ita ce hujjar kuma wannan wani abin suka ne da ake sukan mu'minai da ita a ko ina masu kira zuwa gaskiya a ce ai girma suke su mukami suke su da zarar sun zo sun ce a sai ai girma suke so mukami suke so wanda kuma abun ba haka bane girma da mukami duwaye yake ba da shi Allah ne yake ba da shi shinan annabi Musa da Harun ya zo ne domin ya ceto banu Isra'ila daga bautar wani Allah daga bautar Fir'auna zuwa ga bautar Allah zuwa ga bautar Ubangijin Fir'auna ya raba su da tsarin kama kariya na Fir'auna zuwa ga tsarin Allah madaukakin sarki wanda tsarin sa shi yafi na kowa karshe natija sai suka ce wa ma nahnu lakuma bi mu'mini mu fa ba za mu yi imani da ku ba karshe daman abinda za su kai gare shi kenan tunda sun kasa fadar hujjar su kuma annabi Musa ya kawo musu ayoyin da suka kasa mayar da su karshe abinda za su ce ba fa za mu yadda ba ka gama nasiha ka gama wa'azin ka gama fadar gaskiyar ka gama lecture ka gama kawo hujjojin yace ba za mu yadda ba wannan shine karshen abinda zai fada duk abin da zai fada ya fada amma ba a matsayin hujja ba in ya tashi rufiya zai ce to ni dai ban yadda ba Allah madaukakin sarki yace wa qala fir'aun
ikuni bi kulli sahirin 'alim falamma jaa'a as-sahratu qala lahum musa فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
to wannan faifai na biyu kenan a cikin kissar domin faifai wajen biyar ne a ciki gaba biyar ce ko zango biyar zangon farko gashi nan annabi Musa ya zo ya faɗi gaskiyar sa an ce da shi sihiri to gaba ta biyu ita ce wanda zamu karanta insha Allah in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in